الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 11 ga watan Rabiul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 16 ga watan 11 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atul Itiqadi al-Hadi ila Sabili Rashad na Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata kanin masoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganganu ne na rashin hankali an gane ko duk wanda zai ce ahlus sunna sune makiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fahimci inda aka dosa ba kana wannan maganganu ne wanda ya kamata a ce an muce da su abu ne a bayyane kowa ya san menene hakikalin su in aka ce su shine koyi ba da awar baka bace ni ina son manzo Allah kuma aikin ka yayi hannun riga da shi da aikin shi wannan hakika ba masoyin shi bane mun yi bayani mun yi misali yanzu misali ka kaddara dan kwallo ne matasan da suke son wannan dan kwallo aski irin nashi suke mayan da yake sawa lambar da yake sawa ita suke sakawa a jiki in yana wani nau'in tafiya irin tafiyar da yake ita za su ke yi saboda sun san menene so in aka ce so shine koyi hakikalin so kamar yadda zaka ga masoyan mawaki askin da mawakin yake shi suke yi in kitso yake kitso za su nau'in kayan da yake sa haka suke sa yanzu akwai wani mawaki da aka yi wanda suke kiran shi ko Arafat wanda yake dan yafa wani mayafi wani hirami yara matasa zaka gani suna yafawa koyi ne suke da shi sun san menene so shine koyi ba da awar baka bace lalle in har kai masoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne na hakika to ya zama wajibi ka bi sunnar shi koyin da zaka yi da sunnar shi shine yake tabbatar da cewa kai masoyin shi ne na hakika dan Allah ya saukar da aya wanda wannan aya malamai suka ce ita ce alƙali wanda ta tantance tsakanin masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na hakika da waɗanda suke masu da aure so wanda san ya tsaya a halshi bai isa zuciya ba. Fadar Allah subhanahu wata'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ubangiji ta'ala yace ce da su, in har kun kasance kuna kaunar ubangijinku, fattabi'uni to ku bi ni. Lafazin fattabi'uni an ciro shi ne daga al-ittiba. Idan aka ce al-ittiba shine biyayya da koyi, inda ya dora kafarsa ka dora taka, karka karkace kai dama ko kai hago. Fattabi'uni, in har kun bi ni yuhibbukumullahu, ubangijinku zai kaunace ku. Wa yaghfir lakum dhunubakum, bugo da kari kuma zai gafarta muku zunubanku. Wallahu ghafurur rahim, domin ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, kuma majikai ne game da bayin sa mu. Wannan ba karantarwar magabata ba ce ba, wai wanda ba manzo ba a ce masa alaihi salam. Magabatan kwarai sun kasa sun raba. In ka ji an ce alaihi salatu wassalam ko kuma alaihi salam, to annabi ne daga cikin annabawa ko wani manzo daga cikin manzanni. In ka ji sun ce radiyallahu anhu, to wannan kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani wanda yake koma bayan sahabi, to iya abinda magabata suke amfani da shi shine rahimahullahu ko kuma ghafarallahu lahu ko kuma afallahu anhu. Tare da cewa wasu suna ga halaccin wai a faɗa ga wani wanda yake koma bayan sahabbai a ce masa radiyallahu anhu, kamar yadda suke kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina taba'uuhum bi ihsani radiyallahu anhum waradu an ash-shahid wallazina taba'uuhum bi ihsani, da waɗanda suka biyo bayan su da hali wanda yake na kyautatawa, gaba ɗayan su Allah ya yarda da su. To amma illa kasancewar an gane ko kenan, in kamar misali addu'a ce kai shine wasu suke ganin halaccin haka. Amma dai magabatan kwarai as-salaf, in ka ji sun ce radiyallahu anhu, ba kowa suke yin wani amfani da wannan illa sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin cikar fa'ida, in an kama sunan Ali Allah ikara masa yadda, sai ka ji sun ce karrama Allahu wajhahu, wai Allah ya karrama ya girmama fuskarsa. To wannan ƴan Shi'a suka kirkiri wannan domin su bambanta Aliyu da sauran sahabbai, sai suke fadar cewa wai shi Aliyu bai taɓa bautar gunki ba, bai taɓa yi ma gunki sujada ba. To ai ba shi kadai ba aka haifa, ba shi kadai ba ne wanda bai bauta ma goma, ga sahabban da aka haife su a cikin musulunci, irin su Abdullahi dan Abbas, irin su Abdullahi dan Umar da sauransu, ga su nan barkatai sun wuce a lissafa, su me yasa ba a cewa karrama Allahu wajhahu? Don haka abinda Allah ya yi musu shine ya dace ka faɗa. An gane ko? Ba ka zo da wani abu wanda yake na daban ba. Iya abinda Allah ya faɗa, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radwan. Ka faɗa radiyallahu anhu kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa. Kuma haka yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, malam ya zo mana da ayoyi waɗanda suke bayani game da sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sifofin da ya siffanta kansa da su a cikin littafinsa. wanda mun yi bayani saboda abin da yasa malam ya zo da waɗannan ayoyi bai zo ba da irin ayoyin da suke bayani game da sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala irin sifa ta al-ilm irin sifa ta al-haya da as-sam'u da al-basar da sauransu waɗannan sifofi ne wanda babu sabani tsakanin ahlus sunna wal jama'a da su da al-mutakallimu an gane ko kamar yadda in ka koma da tattafan tauhidi musamman na asha'ira zaka samu waɗannan sifofi bakwai suna tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala shine al-qudratu wal-iradatu wal-ilmu wal-hayatu was-sam'u wal-basaru wal-kalamu kamar yadda in ka koma nan kusa cikin littafin da ake kiran shi al-aqaidu tauhidiyya wanda a Hausa ake kiran shi qawaidi zaka ga waɗannan sifofi guda bakwai wanda wannan tauhidi ne na asha'ira ba tauhidi bane na ahlus sunna wal jama'a to dan haka malam bai zo da wannan sifofi me yasa saboda babu sabani tsakanin ahlus sunna wal jama'a da su waɗannan al-mutakallima dan haka ya zo da ayoyin da suke bayani game da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda su al-mutakallima suke yi musu tawili shine yace fa mimma sha'a min ayati sifati qaulullahi ta'ala wa yabqa wajhu rabbik yana daga cikin abin da yazo na ayoyin da suke bayani game da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala shine fadar ubangiji mai girma da daukaka wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ayan na cikin suratul rahman ita wannan aya tana tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta huska wanda ta dace da girman sa wanda kuma ayoyin sun wuce al-safa an gane ku wanda suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa kamar yadda in ka koma can cikin suratul baqara ni Allah ya fada laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigaa wajhi Allah haka ya fada wala tadurjil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha haka ya fada wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha haka ya fada wa ma ataytum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhiqun haka ya fada kullu shay'in halikun illa wajha haka ya fada wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihi al'ala haka ya fada wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nu'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ayoyin sun wuce al-saba kuma bayani ya gabata lokacin da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta sauka qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun da wannan aya ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa isti'aza da wajhullahi azza wa jalla da huskar ubangiji mai girma da daukaka yace a'udhu bi wajhika an gane ko da yace qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum manzon Allah yace a'udhu bi wajhika dan haka wannan ita wannan sifa su al-mu'awwila sukan fassara ta da zati wa yabqa wajhu rabbika sai su ce wai zatin ubangijinka to wannan tawili ne wanda ya saba ma zahirin ayar an gane ko dan haka aqidar ahlus sunna wal jama'a Allah yana da fuska wanda ta dace da girman sa wanda ta sha bamban da fuska ta halittunsa shi kadai ya san yadda fuskar sa take kamar yadda ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sannan malam yazo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha. Wannan ita ma wannan aya malam yazo da ita ne domin tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta hannaye biyu hannuwa waɗanda suka dace da girman sa kamar yadda ya tabbatar ma kansa. Wanda ita wannan aya ta zo ne raddi ga Yahudu game da rashin kunya da suka yi ga Ubangijinsu mai girma da ɗaukaka cewa yadullahi maglula wa qalatil yahudu yadullahi maglula. Yahudawa sun faɗa suka ce waye hannun Allah a kukunce yake, ma'ana waye Allah mai taurin hannu ne baya ciyarwa marowaci ne. Ubangiji ta'ala ya ce ghullat aidihim, hannayensu ne aka kukunce, ma'ana su ne marowata. Idan ka gaba Yahudi ya baka dala to ya tabbata a jikinka zai fitar da dala goma, an gane ko? Shi babu tausayi tare da shi, kuma shi ba ladan Allah ne yake nema, shi kawai intiriqin kanshi yake kallo. Ubangiji ta'ala ya ce ghullat aidihim, hannuwansu ne aka hukunci, ma'ana su ne marwata. Ubangiji ta'ala ya ce walu inu, Allah ance su an nisanta su gabarin jin kan Allah subhanahu wa ta'ala bima qalu, a sababin abinda suka faɗa na wannan mummunar kalma. Sai ya ce bali ya dawo sanadi hannayen Allah mabasuɓata ne a shimfiɗe suke ba dare ba rana, yunfiqu kayfa yasha, yana ciyar da bayansa iya yadda yaso, an gane ko? Kaga cewa bali ya dawo addamir yaudu ila Allah subhanahu wa ta'ala, bali ya dawo sanadi hannayen Allah ya tabbatar ma kansa wannan sifa ta hannuwa biyu, hannuwa waɗanda suka dace da girmansa. Haka kuma ya faɗa qala ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-ali. Haka ya faɗa was samaa banaynaha bi aidi wa inna la musiun. Haka ya faɗa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fa hum laha malikun. Haka ya faɗa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allaha yadullahi fawqa aidihim. Haka kuma ya faɗa was samawati maduwiyatun bi yamini. Ayoyin wannan gaba ɗaya suna tabbatar masa wannan sifa ta hannuwa, hannuwa waɗanda suka dace da girmansa. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yadullahi mal'a la yughiduha nafaka, hannun Allah cike yake fal. Manzon Allah ya ce ciyarwa ba ta tauye abinda ke hannun Allah. Haka ya faɗa inna Allah ta'ala yabsuɗu yadahu billayli liyatuba musi'un nahari wa yabsuɗu yadahu binnahari liyatuba musi'un layli hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha. Hadisai sun wuce a lissafa. Dan haka su al-mu'awwila me suke fassara hannun Allah? Sai su ce wai al-qudra, an gane ko? Sai su ce al-qudra, in an ce hannu sai su ce wai al-qudra. Aidan haka zaka je in za su fassara wallazi nafsu muhammadin biyadihi, wai rantsuwa nake da Ubangijin da rayuwar annabi Muhammad ke ikonsa. To dan haka sifa ta hannu sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar ma kansa a cikin Alkur'ani, haka manzansa ya tabbatar masa a cikin sunna. Shi kadai ya san yadda hannunsa yake, domin ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Haka sai ya ce wa qawluhu ta'ala ikbaran an Isa alayhi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Da fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala labarin da yake bamu game da annabi Isa alayhi salam, tattaunawar da zai yi da Ubangijin shi a ranar kiyama, a anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahayni min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li biha in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Annabi Isa alayhi salam zai faɗa ga Ubangijinsa ta'lamu ma fi nafsi, ya ubangiji na ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika ni ban san abin da ke cikin ranka kaga akwai tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifa ta an-nafs kamar yadda ya tabbatar ma kansa haka in ka koma cikin suratu ali imran wa yuhadhirukum allahu nafsa wallahu raufun bil ibad to ita wannan sifa ita ma sukan fassara ta cewa sukan fassara ta wato da wato wannan wato zati suke fassara ta sannan sai yace wa qauluhu subhanahu wa jaa rabbuk da fadarsa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wadannan ayoyi malam ya zo da su domin tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta almaji zawwa ubangiji ta'ala zai zo a ranar kiyama zawwa wadda ta dace da girman sa kamar yadda ya fada a wannan aya waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo wal malaku da mala'ikunsa saffan saffa suna masu sahu sahu a ranar kiyama wannan zawwa da ubangiji ta'ala zai zo ne domin raba hukunci tsakanin bayinsa wato a filin alkiyama shi kadai ya san kaifiyar yadda zawwar shi take amma ya ba mu labarin cewa zai zo mun yi imani da zai zo amma ba mu san ba yaya zuwan nashi yake kamar yadda yace mana laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir haka malam ya zo da wannan aya domin tabbatar masa da sifa ta al-itiyan shine wato zawwa kamar yadda yace hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami ba komai ba waɗannan wato kafirai suke jira faci zawwar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin inuwoyi waɗanda suke na farin gilgishi an gane ko a ranar kiyama sama za ta dare idan ta dare mala'iku za su ringa saukowa a cikin gilgije ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sauko sauka wadda ta dace da girmansa kamar yadda ya fada anan hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr wa ila allahi turja'ul umur haka ya fada wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila to haka a cikin suratul an'am idan ka koma hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik dukkan waɗannan ayoyi suna tabbatar masa sifa ta al-itiyan zawwa da zai yi a ranar kiyama zawwa wanda ta dace da girmansa sannan malam ya zo da fadar ubangiji ta'ala radiyallahu anhum waradu an cikin suratul bayyina haka a cikin suratul tauba was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum waradu an haka ya fada laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unak da kuma wannan aya wadda ke cikin suratul bayyina waɗannan ayoyi suna tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta ar-rida yarda ubangiji ta'ala yana yarda yarda wadda ta dace da girmansa su sukan fassara wannan yarda cewa wai jin kai rahama sai ya ce wa qauluhu yuhibbuhum wa yuhibbunahu da fadarsa cewa ubangiji ta'ala na kaunar su suma kuma suna kaunar sa ayat da ke cikin suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawma tala'im zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim dan haka sifa ta almahabba su da kauna sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kansa wannan sifa ayoyi sun wuce a lissafa na daga cikin su inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin da fadarsa kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, ayoyin sun wuce al-safa, dan haka yana da sifa ta al-mahabba, so wanda ya dace da girman sa. Haka sai yace wa qauluhu fil kuffar, da fadarsa game da waɗanda suka kafirce masa, wa ghadiballahu alaihim, Allah ya musu fushi. Dan haka sifa ta fushi sifa ce daga cikin sifofin sa, kamar yadda ya tabbatar ma kansa a cikin wannan aya da sauran ayoyi, na daga cikin su ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Da fadarsa kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika mathubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada tagut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil. Da fadarsa innal ladina takhazu al-ijla sayanaluhum غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. دفدس ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. آيوين سموتي على السفا دون هكا صفة تفشي صفة تلك تشين صفوتين ونجي سبحانه وتعالى شيكا ايسا يد فشين سيكي. وما انك كوما اتكين حديث الشفاء لوكا تند اكجيبون النبو آدم عليه السلام اكا نيمي شيكي غبا ya nema ma al'umma al-hurma a gun Ubangiji ya zo ya rabe hukunci, kowa ya san makomarsa. Zai faɗa cewa fa inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban shadida, Ubangiji na a yau yayi fushi wanda yake mai tsanani, wanda bai taɓa yin fushi wanda yake kwatancin sa. Haka annabawan za su bada amsa ga al'umma cewa dan haka mu ma yau ta kan mu muke. Shine sai yace wa qauluhu ittaba'u ma askhata Allah, fadarsa da yace zalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbada a'malahu. Wannan lamari da aka ambata ba komai bai janyo musu wannan bala'i da musiba, domin sun bi abin da ke fusata Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan aya tana tabbatar masa sifa ta as-sakhat. As-sakhat shine wato fusata. Ubangiji ta'ala yana fushi wanda ya dace da girman sa. Zalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah, abinda ya fusatar da Ubangiji. Wa karihu ridwanahu, kuma sun kyamaci yardarsa, dan haka fa ahbada a'malahum, Allah ya shekar da ayyukansu gaba ɗaya, ya zubar da su. Haka sai yace wa qauluhu karihallahu bi'asahum, Ubangiji ta'ala ya kyamaci fitar su fagen daga. Su ne munafikai waɗanda suka ringa nukewa, suka ringa kawo hamzari na ƙarya, cewa wai su ba su da guzuri, ba su da menene, su yanzu ba za su iya fita fagen daga, ga wani uzuri ya gitta musu. Shine Ubangiji ta'ala yace la yastazinukal ladina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Sai ce wallahu alimun bil muttaqin, inna ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fa hum fi raybihim yataraddadu walau aradu alkhuruj la a'addu lahu udda walakin kariha Allahu bi'athahum fasabbahum wa qila qudu ma alqa'idi. Yace walau aradu alkhuruj, da a ce sun yi nihin fita fagen daga kamar yadda suke fada, inda da gaske ne Ubangiji ta'ala yace la a'addu lahu udda, da sun tanada masa tanadi na musamman, ma'ana da sun tanadi makami da guzuri da abun hawa. Sai yace walakin karihallahu bi'athum, sanadi Allah ne ya kyamaci wato fitar su fagen daga. Fasabbadahum, dan haka sai ya kasalantar da su, ya jefa musu kiyuya da kasala, suka ringa kawo uzuri na ƙarya. Aka ce da su wakila ba huduma alƙa'idin, ku je ku zauna tare da masu zama waɗanda ba sa fita yaƙi, na mata da ƙanƙanan yara da marasa lafiya. A taƙaice, wannan aya tana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta al-kur, wato shi ne ki. Kamar yadda a hadisi sahihi ya ce wa karri halakun salasan, Ubangiji ta'ala ya kyamaci abubuwa uku game da ku. Don haka dukkan waɗannan sifofi ka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya tabbatar ma kansa, sanin kaifiya da hakikanin yadda sifar take, wannan kamaida izuwa gare shi, domin shi bai faɗa ba, kuma manzansa bai faɗa ba. kuma shi yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi ya kuma fada walan yakullahu kufuwan ahad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa min as-sunnati qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya wa qawluhu يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة فهذا وما أشبهه مما صح سنده وأدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجهده ولا نتأوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المهدسين ونعلم أن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقول وكل ما تخيل في الذهن او خبر بالبال فان الله تعالى بخلافه مالم الله يجي kansa na fada wa min as-sunnah malan yace yana daga cikin wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana hadisi wadanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yace qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya ubangijinmu mai girma da daukaka a kowane dare yana saukowa zuwa samar duniya sauka wadda ta dace da girman sa fadar malan da yace wa minas sunna wannan yana nuna mana manhajin malam manhaji ne na ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa kamar yadda suke kafa hujja da ayoyi na alqur'ani haka suke kafa hujja da hadisi wadanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam koda wadannan hadisi akbarul ahad ne an gane ko koda a ce hadisin wato mutum ɗaya tak ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabani ga waɗanda ba sa kafa hujja da hadisul ahad sai dai hadisi mutawatir wai a bangaren abin da ya shafi aqida to ahlus sunna wal jamaa babu bambanci tsakanin aqida da ibada da mu'amala in dai hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sahabi ɗaya tak ya rawaito wannan hadisi to sukan kafa hujja da shi an gane ko dan haka da ya mana ishara zuwa ayoyi waɗanda suke bayani game da sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala nan kuma sai ya biyo baya da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa minas sunna yana daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayani game da sifofin Allah subhanahu wata'ala sai yace qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya ubangijinmu mai girma da daukaka a kowane dare yana saukowa zuwa samar duniya sauka wadda ta dace da girman sa wannan hadisi yana cikin sahihai a wani lokaci ne ubangiji ta'ala yake sauka a cikin daren tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana lokacin da kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage kamar yadda yake faɗa yake cewa annallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu kulla laylatin hina yabqa thulusul laylil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa'udiya man yastaghfiruni fa'aghfir la ubangiji ta'ala bai gushe ba yana fadar haka manzon Allah yace kuma ba zai gushe ba har sai alfijir ya keto shine yace Ubangiji mai girma da daukaka yana saukowa zuwa samar duniya lokacin da kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage. Ma'ana idan ka kasa sa'o'in dare kashi uku ka fitar da waɗannan kashi biyu na farko, to kashi ɗaya na ƙarshe da ya rage a wannan lokaci ne Ubangiji ta'ala yake sauka zuwa samar duniya, sauka wadda ta dace da girmansa. Dare a shar'ance yakan fara ne daga faduwar rana zuwa ketowar alfijir. Waɗannan awoyi su ne za ka kasa su kashi uku. Kaddara cewa daga faduwar rana zuwa ketowar alfijir za a samu awa 12. An gane ko? Za a samu awa 12. To sai ka fitar da awa 8 na farko kenan, wannan awa 4 da ta rage a cikinta ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake saukowa. In awa 10:30 dare yake yi, kenan wannan awa 10:30 sai ka kasa ta kashi 3. Idan ka fitar da wannan awa 7 kenan awa 3:30 da ta rage, wannan shine lokacin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake sauka. Wanda kuma shi sulusul layli al-akhir na ƙarshe a yanayin mu anan galibi daga bayan karfe 2 ne zuwa ketowar alfijir da rani ko da damuna. To shine anan Ubangiji ta'ala idan ya sauko, manzon Allah yake fada yake cewa yakan fada yace man yad'uni wa zai roke ni fa astajibu lahu, na karba masa roƙonsa. Man yas'aluni, wane ne zai roke ni wani abu fa udiyahu, in bashi abin da ya roka. Man yastaghfiruni, wa zai roke ni gafara fa aghfira lahu, in gafarta masa. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka hatta ya kulu as-subhu, har sai wato asuba ta keto, ma'ana alfijir ya keto. A wata riwaya sai ma ya ma kansa kirari yace anal malik anal malik, ni ne sarki mai cikakken mulki, mamallakin kowa da komai, wa yake da wata bukata na biya masa, wa yake neman gafara na gafarta masa, wa yake da wani roko na karba masa, Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka har sai alfijir ya keto. Kaga wannan hadisi me yake tabbatar ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala na sifa, ita ce sifatul nuzul, sifa ta sauka. Allah yana sauka, yana sauka sauka wadda ta dace da girmansa, yana saukowa samar duniya sauka wadda ta dace da girmansa. Shi kadai ya san yadda kaifiyar saukar shi take, kamar yadda ya faɗa laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. To su waɗanda suke mu'awwila, masu tawilin waɗannan ayoyi na sifofin Allah Subhanahu wa ta'ala, yanzilu rabbuna, sai su ce wai amru rabbina, lamarin Ubangijinmu yana sauka. Wai ba Ubangijin bane yake sauka, a lamarin shi ne yake sauka. To waye ce muku lamarin Allah Subhanahu wa ta'ala ya keɓanta ne da sulusun dare na ƙarshe? A kowane lokaci lamarin Allah sauka yake, ba dare ba rana. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati, wannan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithluhunna yatanazzalu al-amru bainahunna. Lamarin Allah sauka yake, ba dare ba rana, tsakanin samai da ƙasai, da yake banta ba da sulusun dare na ƙarshe. Wasu sai suka ce yanzilu rabbuna, suka ce malakun minal mala'ika, a wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah yake sauka. To hadisin sai musu raddi, shin mala'ika zai ce wa zai roke ni na karba masa? Ai ba mai karba addu'ar mai addu'a face Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'a, kuma wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kuma haka ya fada amman yujibu al-mudarra idza da'a. Mala'ika zai ce man yad'uni fa astajibu lahu, wa zai roke ni na karba masa? Ko mala'ika zai ce wa zai roke ni wani abu na bashi, babu mai badawa in banda Allah subhanahu wataala. Manzon Allah ya karantar da mu, Allahumma la mani alima a abaita wa la mu'diya lima mana'ta. Kuma a hadisi sahihi yake cewa wallahu al-mu'ti wa ana al-qasi, Allah shike bayarwa. Manzon Allah yace ni me rago ne dan kar wani ya gana hana wani ban bashi bai ji tsammanin cewa ni na hana shi. In dai ban baka ba to dama Allah ne bai baka ba. Ya gabata a darasin mu na Bukhari yace wallahu al-mu'ti wa ana al-qasi, Allah shine mai bayarwa, ni iya kawai abin da yake kaina in raba. Duk wanda yaga ya samu Allah ne ya bashi, ba ni ba na bashi. Kuma yanzu mala'ika zai ce wa yake neman gafara na gafarta masa? Gafarta ma bawa kurakuransa sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan aiki ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. كما ان كما cikin sayyid al-istighfar ne yake fada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi فَإِنَّهُ وَنَفَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ba mai gafarar zunubai in banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan maganar cewa mala'ika ne yake sauka, wannan hadisi yana maida musu martani. Wasu kuma sai suka karkace suka kewaye suka ce a rahama ce take sauka. Wai ba Allah bane bai yake sauka, rahama ce take sauka. To ai rahamar Allah subhanahu wata'ala saukar ta bi ke banta ba da sulusun dare na ƙarshe. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa tun ran da Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai da ƙasai ya halicci rahama 100. An gane ko rahama 100 Allah ya halitta. Ya saukar da rahama ɗaya ɗaya zuwa duran ƙasa da ita ce bayi junansu yake tausaya ma juna hatta da dabbobi tsakankaninsu. Wannan rahama 99 ɗari ba ɗaya Allah ya dakace ta abunsa domin jin kan bayin shi muminai a ranar kiyama. Allah ya sanya muna daga ciki. To don haka dai a taƙaice ka tabbatar masa wannan sifa ta sauka, sauka wadda ta dace da girmansa. In wani ɗan bid'a ya ce to yaya yake sauka, sai ka tambaye shi ka ce to yaya zatin Allah yake. Idan ya ce maka ban san ba yadda zatin Allah yake, ban san ba yadda zatin Allah yake, sai ka ce to ni ma ban san ba yadda saukar shi take. Manzon shi dai ya faɗa, an gane ku? Kuma shi ya ce mana kuma na yi imani saukar shi ta sha bamban da sauka ta halittunsa, domin shi ya ce mana laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kuma wani yana iya darsuwa a cikin tunaninsa cewa to ai sulusun dare yakan saba daga nan zuwa nan, yanzu nan in dare ne wani wurin rana ne, an gane ku? Sai ya ce to yaya za a yi nan sulusun, nan sulusun dare ya saba can, in ka je kuma sulusun darensu daban. Sai mu ce to duk abin da ka sani na sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ka tabbata ya sha bamban da sifa ta halittunsa. Ai kai imani ne da cewa Allah mai ji ne, kuma yana jin kowa yana ganin kowa. Ka tabbata duk bayin Allah da suke filin Arafa kowa addu'a yake, ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza. Wani yana addu'a, wani yana labbaik Allahumma labbaik, wani yana tasbihi, wani yana sallah. Kuma duk jama'ar da suke wannan fili kowa da yaren shi yake roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma Allah yana jin kowa. Yadda kasancewa yana jin kowa, babu wani abu wanda yake kuya gare shi, to ka tabbata Ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai. Shin wai daren wane ne ya halicce shi, yin wane ne ya halicce shi? Ubangiji ta'ala shi ya halicce shi. Kuma kar ka yi tsammanin cewa in ya sauko sama za ta zaman to burgushin shi ko al'arshi, shi kadai ya san yadda saukar shi take. Kamar yadda manzon shi ya bamu labari mun yi imani yana sauka, amma shi kadai ya san yadda saukar shi take, kamar yadda ya faɗa laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir. Haka a rana Arafa bayan la'asar da yamma Ubangiji ta'ala yana sauka ya kusanci bayinsa waɗanda suka tsaya a filin Arafa, sauka wanda ta dace da girman sa, kamar yadda shi ba ya zo a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine malam yazo da wannan hadisi, sannan sai yake fada yace wa qauluhu ya'jabu rabbuka min ash-shabi laysat lahu sabwa, wato ubangijinka yana mamaki game da saurayi wanda ba shi da karkata zuwa shahawar duniya, saurayin da duk wani labari na duniya na shahawa da sauransu bai dame shi ba, kawai ya maida lamarinsa zuwa ga ubangijinsa. To ubangiji ta'ala yana mamaki game da irin wannan matashi, wannan saurayin wanda shi bai karkata ba zuwa shahawa ta duniya. In aka ce sabuwa shine almailu ila shahawa, karkata zuwa shahawa, tare da cewa shi wannan hadisi hadisi ne da'ifi, bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisin yana cikin musnad na al-Imam Ahmad. Sai dai akwai ayoyi na Al-Qur'ani waɗanda sun wadatar da mu game da wannan hadisi, haka akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala wato wannan sifa ta mamaki. Kamar yadda akwai wata kira'a daga cikin wato kira'o'i bakwai waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Hamza da Khalaf da Kisa'i su suka karanta, bal ajibtu wa yaskaru a can cikin suratu Safat, bal ajibtu Ubangiji ta'ala yace bari dai nayi mamaki, wa yaskaruna yace su ko waɗanda suka kafirce mun izgili suke da manzannina, izgili suke da ayoyina. An gane ko? Tare da cewa sauran kira'al bal ajibta, bari dai kai mamaki, wa yaskaruna su kuma ba'a suke suna izgili da kai. To kira'a ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bal ajibtu bari dai nayi mamaki. Wane ne yayi mamaki? Wanda yake mana zancen shine Ubangiji mai girma da daukaka. Kuma haka ya faɗa wa in ta'ajab fa ajabun qauluhum a idza kunna turaba a can cikin suratul Ra'd. Kuma haka hadisi yana cikin sahihain, sahabin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wanda bai kone suka yi a cikin dare, abincinsu wanda daga shi sai matar shi, abincin kaɗan ne da suka kawo wannan abincin da baƙo, kawai sai suka ringa nuna cewa su suna cin abinci, suka kashe fitila don kar baƙo ya ga cewa ba sa ci, hannu suke sawa baƙo shi kaɗan ya share abincin saboda karrama baƙo. Wanda aka wayi gari shi wannan sahabin da yaje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yake faɗa ga shi wannan sahabi yake cewa, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa ajiba rabbuka min sani'ikum al-bariha, ajiba rabbuka min sani'ikum al-bariha, wato ubangijinka yayi mamaki game da abin da kuka aikata kai da matarka a daren jiya, na yadda kuka kashe fitila a ci balbal dan ba ko ya fahimci cewa kuna ci abincin kuma alhali ko kuma ba kwa ci, so kuke shi ya ci ya goshi. Kaga yanda mazan jiya suke fifita ƴan uwansu mu'minai akan san kansu, kamar yadda Allah ya faɗa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna da buƙatar abincin suna jin yunwa amma suka bar ma baban shi ya ce goshi. Shine yace ajiba rabbuka, ubangijinka yayi mamaki, min sani'ikum al-bariha, abinda kuka aikata kai da matarka a daren jiya. To kaga wannan hadisi yana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa ta mamaki, mamaki wanda ya dace da girmansa, wanda shi in aka ce al-ajab ko kuma at-ta'ajjub mamaki, wani lokaci yakan kasance ne a sababin jahiltar abu, saboda shi dan adam duk abin da bai san shi ba in ya gani to yana iya yana mamaki yaya akai abu kaza, ko kuma wato abinda ya san shi amma abin sai ya zo akan sabani yadda ya sani, ka san abu amma sai ya zo akan sabani yadda ka sani, to mutum yakan yi mamaki. Wannan kenan mamaki na dan adam. To amma mamaki na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san yadda mamakin shi yake, domin babu wani abu wanda Ubangiji Subhanahu jahilci baya raskar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala masani ne game da komai da kowa, babu wani abu wanda yake koyuwa gare shi, dan haka shi kadai ya san yadda mamakin sa yake. Shi wannan hadisi kenan kamar yadda malam ya zo da shi, hadisi ne bai inganta ba, dan haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya raunana wannan hadisi kamar yadda yake cikin Baiful Jami. An gane ko asalin hadisi yana cikin Musnad na al-Imam Ahmad, hadisi ne baif, amma waccan aya bal ajibtu wa yaskaru da wannan hadisi ajiba rabbuka min sani'i kumal bariha ya tsaya matsayin sa. Sifa ta mamaki al-ajab sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji Subhanahu wataala, shi ya san yadda mamakin sa yake, kamar yadda ya faɗa laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sai ya ce wa qawluhu yadhhaku Allahu ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhara thumma yadkhulani al-janna. Shi ma wannan hadisi yana cikin sahihai Bukhari da Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yadhhaku Allahu ila rajulaini, Ubangiji ta'ala na dariya zuwa wasu mazaji biyu, dariya wadda ta dace da girman sa. Lafazin yadhhak an ciro shi ne daga abahi dariya. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar ma Ubangijin sa wannan sifa ta dariya, dariya wadda ta dace da girman sa. Yana dariya zuwa wasu mutane biyu, katala ahaduhuma al-akhar, ɗayan su ya kashe dan uwansa kuma gabaɗi suka shiga aljanna. Manzo Allah ya fassara mana yaya akai, yace mana yuqatilu hadha fi sabilillah wa yuqtal, wannan ɗayan yana yaki domin ɗaukaka addinin Allah sai wani kafiri ya kashe shi, kaga ya samu shahada shi mumin. Shi wannan kafiri da ya kashe wannan mumini, Allah sai ya ganar da shi tuba, take yake tuba, an gane ko ya tuba, bayan ya tuba ya kyautata aiki, shi ma aka kashe shi gaba ɗaya kuma suka wayi gari a aljanna da shi wanda ya kashe da wanda aka kashe. Kenan kafiri ne ya kashe mumini, bayan ya kashe kafirin Allah ya ganar da shi tuba, ya tuba ya rayu akan musulunci kuma ya mutu akan musulunci ya kyautata aiki, to da shi gaba ɗaya za su shiga aljanna. Irin waɗannan Ubangiji ta'ala yana dariya zuwa gare su, dariya wadda ta dace da girman sa. Dan haka wannan hadisi yana tabbatar ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wannan sifa, shi kadai ya san yadda dariyarsa take. Mun yi imani ta saba da ta halittunsa kamar yadda ya faɗa laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Malam sai ya ce fa hadha, yace wannan abu da muka ambata na waɗannan sifofi na wannan hadisi, yace wa ma ashbahu, da abin da yake kama da shi, mimma sahha sanaduhu, daga cikin hadisan da danganansa ya inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa uddilat ruwatuhu, kuma aka tabbatar da adalcin marwaitan hadisin. Malam yace nu'minu bihi, yace gaba ɗaya mun yi imani da shi wannan hadisi da duk hadisin da yake kama da shi, hadisin da dai sanadin shi ya inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, marwaitan hadisin aka tabbatar da adalcin su, malam yace nu'minu bihi, mun yi imani da wannan hadisi kuma a ina yake. Wala narudduhu, malam yace ba ma watsar da shi, an gane ko, kamar yadda ɗan bid'a suke watsarwa wai ya saba ma hankalin su. Wala najhaduhu, malam yace kuma ba ma musu da shi, ba ma musan hadisin, mu ringa jayayya muna gardama mu ce ba mu yarda ba domin ya saba ma hankalin mu, yace a. Wala na ta'awwaluhu, malam yace kuma ba za mu fassara shi bi tawili, da wata fassara yukhalifu zahirahu wanda ta saba ma zahirin shi. An gane ko zahirin yadda yazo haka zamu gudanar da shi kamar yadda magabata suke fada amin ruha kama ja'at bila kaifa ku shudar da sifofin ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda suka zo ba tare da nuna kaifiya ba. In Allah ya ce yana da sifa kaza ku tabbatar masa, ya ce yana da fuska mun tabbatar yana da fuska, ya ce yana da hannu mun yi imani yana da hannu, ya ce yana ji mun tabbatar da yana ji, ya ce yana gani mun yi imani yana gani, ya ce yana saukowa mun yi imani yana sauka. Duk abin da yazo na sifofin Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ko sunna ingantacciya ku tabbatar masa. Shine malam yace wala na ta'awwaluhu, ba ma fassara shi mu yi masa wani tawili bi ta'wilin da wata fassara. Malam yace yukhalifu zahirahu, wanda za ta saba ma zahirin hadisin. Malam yace kuma wala nushabbihuhu bi sifatil makhluqina, ba ma kamanta ubangijinmu da sifofi na halittunsa. Wala bi simatil muhdathina, ko da wasu alamomi na waɗanda suke wato halittunsa. Idan aka ce muhdathina jam'i ne na muhdath, muhdath bi ma'ana makhluq, domin falar da shi akai. Me yasa? Domin shi yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, da haka malam yace wala nushabbihuhu, ba ma kamanta shi bi sifatil makhluqina da sifofi na halittu. Wala bi simatil muhdathina, lafazin simat jam'i ne na sima, in aka ce sima alama kenan, kenan ba ma kamanta shi bi simatil makhluqi, wannan muhdathin wato da alamomi na waɗanda suke halittunsa. Wana alamu, malam yace mun yi sani mun tabbata annallaha subhanahu wa ta'ala, ubangiji mai girma da ɗaukaka la shabiha lahu, babu wani wanda yake kama da shi. Wala nazira, kuma ba shi da kini. Idan aka ce nazir shine mu'adilun li shay'i wa musawil lahu, abinda yayi daidai da abu, yayi daidai da shi babu bambanci, shine ake kira nazir. A Hausa ana kiran shi kini, wanda za a ce wala tamkar wala ne, ba su da bambanci, komai daidai da shi yake. An gane ko? Shine kenan kishiya. Yace wala nazira, ubangiji ta'ala ba shi da kini, ba shi da kishiya, ma'ana babu wani wanda yayi daidai da shi, domin shi ya faɗa laysa kamithlihi shay'un, wani abu bai zamanto ba kwatancin ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa huwa as-sami'u, shi mai matukar ji ne game da abinda bayansa suke faɗa. Al-alim, kuma wannan al-basir, wato mai gani ne game da duk abinda suke aikatawa, babu wani abu da yake goyuwa gare shi. Kaga anan ya kore ma kansa wato mumathala da mushabaha wato game da halittunsa, amma sai ya tabbatar ma kansa kuma sifa ta as-sam'u wal basar. An gane ko? Kenan ka tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala abinda ya tabbatar ma kansa. Duk wanda ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala waɗannan sifofi, to ya lazimce shi duk wata sifa wadda ta zo a cikin alqur'ani da wadda ta zo a cikin sunna ya tabbatar masa. Ai ka tabbata dan adam yana ji, kuma ka tabbata dan adam yana gani, kuma ka yi imani Allah yana ji, ka yi imani Allah yana gani, kuma ka tabbata jin Allah subhanahu wata'ala ya sha bamban da ji na halittunsa, ka yi imani ka tabbata ganin Allah subhanahu wata'ala ya sha bamban da gani na halittunsa, to me zai hana ka tabbatar masa sifa ta fuska? Yadda ka yi imanin cewa jin shi ya saba da na halittun shi, haka ka yi imanin cewa fuska shi ta saba da ta halittunsa, hannuwansa sun saba da na halittunsa, dariyar shi ta saba da ta halittunsa, mamakinsa ya saba da na halittunsa. Duk wata sifa ta Allah subhanahu wata'ala ta saba da sifa da sifofi na halittunsa, kamar yadda ya faɗa laysa kamithlihi shay'un, sai ya ce wa huwa as-sami'ul basir. Sai malam ya ce wa kullu ma tukayyila fi dhihni, dukkan wani abin da ake kamanta shi, ake suranta shi a cikin tunani, aw qadara bi balin, ko kuma ya darsu a cikin zuciya tunaninsa, yace fa inna Allah ta'ala bi kilatihi, ka tabbata ubangiji subhanahu wa ta'ala sabanin sa ne, ma'ana duk wani abu da zai wato tukuyila, za a kamanta maka, a suranta maka wani abu ya zo a cikin tunaninka, an gane ko game da abin da ya shafi sifofin Allah subhanahu wata'ala ko kuma tunanin abin ya karsu a zuciyarka to ka tabbata cewa Allah sabane shi saboda hankali da tunani ba sa iya siffanta Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya faɗa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma yadda ba mu san ba yadda zatin Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake to haka duk wata sifa daga cikin sifofinsa ba mu san ba yadda take shi kadai ya san yadda sifofinsa suke to shine yace wa kullu ma tukuyila lafazin tukuyila an ciro shi ne daga khayal abinda yake surantuwa a cikin tunanin mutum ya ringa wucewa shine yace wa kullu ma tukuyila duk abinda aka kamanta maka aka suranta maka shi fi zihini a cikin tunani aw khadara bi balil ko kuma tunanin sa ya karsu a cikin zuciya yace fa inna allaha ta'ala bi khilafihi ka tabbata ubangiji ta'ala wato sabanin sa ne sai an gane ko shine yace ubangiji subhanahu wata'ala sabanin sa ne nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك